الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce wadda ta daidai da 27 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 9 ga watan Julai shekara ta 2010. Wannan shi ne kaso na 9 daga cikin jerin karatuttukan littafin Ar-Risala ta Al-Imam Ibn Abi Zayd Al-Qurawani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu malam bai gushe ba ya nemi na bayanai dangane da hukuncen da suka shafi al'amuran da suke wajabta alwala, har kuma ya fara tattauna matsalolin da suke wajabta wanka. Bayan da malam ya ɗauko mana wasu bayanai masu matuƙar muhimmanci waɗanda suka alaƙanci ɓacewar kan azzakari a cikin farji, ya ce idan har azzakari ya ɓoye a cikin farji, to wanka ya wajaba. Haka nan kuma idan a babi ne na zina, to haddi ya hau kan wanda ya tabbata ya yi wannan zinin. Sannan idan a babi ne na aure, wannan ya tabbatar da sadaƙin matar duk da kan azzakarin wannan namiji ya ɓata a cikin farjinta. Sannan haka shi ke katange namiji da mace wanda suka taɓa aure, ma'ana in dai har namiji ya sadu da mace kan azzakarin shi ya ɓata a cikin farjinta, to ya zama muhsin. Ma'anan muhsin shi ne ya tsaru, ya zama katangagge. Idan ya je ya yi zina, to kashe shi za a yi. Haka nan ita ma, to sa'an nan kuma wannan yana halattar da matar da mijinta ya mata saki uku ta koma ainihin hannun shi. Tare da cewa ba mu je za mu samu bayanai insha Allah ta'ala a gaba dangane da abin da ya shafi saki uku, amma maganar ita ce idan aka ce saki ya kai uku a musulunci, shikenan aure ya ƙare a tsakanin namiji da mace har sai ta je ta yi aure. To idan har ta je ta yi auren nan, wannan miji sabo da ta aura, sai an tabbatar da cewa kan azzakarin shi ya ɓata a cikin farjinta, sannan za ta halatta wannan miji na baya ya dawo aure ta. Idan haka ta faru, wato kan azzakari ya ɓata a cikin farji na duk wani mutum da yake aikin hajji, to aikin hajjin shi ta ɓaci. Haka nan idan irin haka ta faru, wato kan azzakari ya ɓata a cikin farji a halin mutum na azumi ya ɓaci. To sannan sai malam ya ce wa idza ra'at al-mar'atu qassat al-bayda wa idza ra'at al-mar'atu al-qassat al-bayda, idan mace ta ga farin ruwa, wani ruwa fari ya fito daga farjinta, tatahharat, to dalili ne akan ta tsarkaka. To yanzu anan malam zai koma ya nemi karatu ne dangane da alamomin da za su bayyana ga mace ta gane cewa jinin haila ya ɗauke mata. Idan wannan jini yana zuba jani, yana zuba baƙi ne, kowane launi ne, yana cikin zubo mata, sai kuma ta ga shi wannan ya tsaya, wani farin ruwa ya taho yana zubowa, to wannan farin ruwa ya danganta, ba lallai ya zama launi ɗaya ba. Zai iya zama farin ruwa fari kamar yadda kake ganin ruwan ƙurji in an matse shi, ko ruwan maruru. Amma galibin lokaci ya fi zubowa kamar ruwan lemu, ko kuma kamar ruwan kabewa, ko ruwan kankana in an yanka yadda yake dalalowa. To idan har mace tana ainihin wato jini, sai ta ga wannan farin ruwa ya taho mata, to ta tahara, dalili ne akan ta tsarkaka kenan, jinin haila ya ƙare. Wa kadhalika idza ra'at al-jufufa, haka nan kuma idan ta ga bushewar farjinta, ta taharat makanaha, to ta tsarkaka nan take sai ta ainihin yi wanka. Ra'atuhu ba'da yawmi aw yawmaini, shin bayan kwana ɗaya ne ko bayan kwana biyu ta ga wannan ainihin jini, aw sa'atin ko bayan sa'a guda. Ma'anar wannan magana jama'a, idan mace ta ga ainihin wato farji ya bushe nan take sai ta wanka, idan mace ta ga wannan farin ruwa yana zubo mata nan take sai ta wanka, to wannan wanka ba aka ce za ta yi, kar ta ce to ai haila ta kwana biyar ce, yanzu tun da ta ga cewa jini ya ɗauke kwana biyu don haka sai ta jira kwana biyar ɗin ta yi, a'a, daga cikin kwana biyar ɗin nan yanzu bayan kwana biyu sai ta ga jini ya ɗauke mata, ko kuma ya canza launi daga yadda yake zubawa ko na wannan farin ruwa ko kuma wani daban yana fitowa. Domin abin da yake faruwa jama'a, shi jinin haila yana dangantaka da yadda wasu matan suke. Wata mata tun da take jinin da ke zuwa mata ba za ba ne, ba baki ba ne, kamar ma ka ce bai da alaƙa da jini. Wata wannan ruwan ne kawai yake fito mata a matsayin jini, a matsayin hailarta. To a lokacin da wannan ke zubo mata a matsayin shi ne hailarta, idan ta gawa koma yana zubowa kamar hoda ko kamar an kwankwatsa hanta, kamar an zuba ƙasa a ruwa, to dalili ne akan wankin ya ɗauke kenan. To fitowar da wannan yake dalili ne akan wankawa waje ba a kanta. To amma yanzu abinda malam ke cewa shi ne, idan tana da kwanakinta sanannu kamar da nake kwana biyar, idan ta yi kwana ɗaya kwana biyu sai jinin ya ɗauke, to ba hujja ba ne akan cewa to ai sai ta ƙarasa sauran kwanakin nan, a'a, daga kwana biyun nan ko daga kwana uku ko kwana ɗaya ko sa'a guda jini ya fara zuwa mata bayan sallar azhar, wajen la'asar sai ta ga farji ya bushe ƙyaf, ta zo tsarki babu alamar jini, to ba zan hawa ta ce bari ta bari sai zuwa magariba ba, ta shigo ta yi wanka ta zo ta yi sallar la'asar. Ina fata an gane, wannan gaɓar na daga cikin inda mata suke yawaita kuskure a kai. Galibi za ta zauna ta ce to bari ta wuni ko bari ta kwana ko kuma ma bari ta ƙarasa kwanakin tukuna, a'a, da zaran ta gan shi ta taharat makanaha nan take sai ta ainihin wato yi tsarki, wato ta yi wanka, ra'adu ba'ada yawmin aw yawmaini, bayan yini guda ne ta gan shi ko bayan yini biyu aw sa'atin ko kuma bayan sa'a guda. Thumma, sannan malam ya ce in aadaha dhanan, idan wani jinin ya bayo mata aw ra'at sifratan, ko kuma ta ga wani ruwa yana zubo mata mai fatsa-fatsa wato yalo, aw kubra, ko kuma ta ga ruwa yana zubo mata kamar ruwan ƙasa, tarakat salata, to kuma sai ta ainihin bar sallah. To anan kuma sai ku natsu ku ji, mun ce bayan wannan jini ya ɗauke mata kwana ɗaya ko biyu ko sa'a guda, sai kuma jinin ya sake dawo mata, to kun gani jini ya sake dawo mata, ko kuma a'a, yanzu da ya sake dawowar kuma dawowar da ya sai dawo mata a wani ruwa mai yalo-yalo ko dawo mata a wani ruwa mai ƙasa-ƙasa, to dalili ne akan cewa jinin haila ya dawo. To kar ku ga tufka da warara a nan, ku natsu da kyau. Jini ya zo mata yana zubo mata a matsayin ja sai ya ɗauke, bayan kwana ɗaya wato bata gama kwanakinta ba, misali da take guda biyar, sai ta ga jini ya bawo, amma yanzu jinin ruwan ƙasa-ƙasa yake zuwa, to haila ne. Amma ba a ce yana cikin zubo mata a matsayin shi na ja, sai ya juye daga jan sai ya koma wancan launi, to dalili ne akan wancan shi ne hailarta, to yanzu haila ya ɗauke mata kenan. Amma a'a, shi wancan ɗin sai da ya tsaya tukuna, bayan lokaci da ya tashi dawowa kuma sai bai dawo da wancan launin ba, sai dawo da wani launi na sufra, fatsa-fatsa yalo ko kudura ko ruwa ƙasa-ƙasa haka, to tarakatu salata sai ta bar sallah, domin wannan da ya bayar mata shi ma haila ne. Thumma idan qada anha, sannan kuma idan shi wannan ɗin ya yanke daga gare ta wanda ya sake bayarwa ɗin, igtasalat, sai ta ainihin wanka, wa sallat, sai ta yi sallah. Malam yace walakin zalika kulluhu kadamin wahidin, sai dai fa kuma duk wannan kai da komowa da ya mata to kamar jini ɗaya ne, fil iddati ahalin idda wal istibra'i da kuma halin istibra'i wato halin karkaka hatta yab'uda ma baina damaini har sai in an samu tawarar da ke tsakanin jinin farko da na biyu misla samani wato ayyamin kwatankwacin kwanaki takwas aw asharatin ko kwanaki goma fa yakunu haidan musta'nafan sai ya zama haila ce sabuwa. Jama'a kun ji matsalolin da malai ya tattauna a wuri guda, yace wancan jini da yazo mata da wannan na biyu da yazo ba kwana ɗaya ne tsakanin su ba, ko kwana biyu, ko kwana uku, ko hudu, ko biyar, sai ce duk a matsayin jini ɗaya yake. Sai in ya kai mafi ƙarancin kwana takwas ko goma ko makamantan haka, to a lokacin ne za a ce to yanzu wannan jinin da ya zo sabo to ba yi da alaƙa da wancan, wannan kuma na biyu ne. A ƙarƙashin haka idan idda take wadda ake jini uku, to yanzu ta yi na farko ya ɗauke mata bayan kwana takwas, to wannan na biyu da ya zo to bai da alaƙa da wancan, jini na biyu ne. Idan shi kuma yanzu ya ɗauke mata sai bayan wata kwana takwas ɗin wani jini sai ya sake zuwar mata na uku, to wannan dalili ne akan cewa a cikin wata guda ta yi jini uku kenan. Ko kun fahimta gama? Ina son ku fahimci maganar da kyau a yadda take. To sai alaƙanta abin da maganar idda, saboda idda tana da jini uku, istibra'i ma a malikiyance na da jini uku. To tunda me bambancin idda, idda shi ne zanin da mace za ta yi a lokacin da mijin aure ya sake ta, amma idan zina ce mace ta yi to kafin ta halatta ta je ta yi aure shi ma sai ta samar da jini uku, wanda ita ce ɗaya daga cikin fatawar shahararru a malikiya. To don haka da ya tashi sai ya haɗa hukuncin da idda da istibra'i suna da jini uku. To tunda suna da jini uku, idan har wannan mata aka yi zina da ita ko wannan mata mijinta ya sake ta, sai ta zo sai ta fara jini, ita ba ma kwana biyar take jininta, ta zo ta fara kwana na ɗaya, kwana na biyu, kwana na uku, sai jini ya ɗauke. Da ya ɗauke mata bai dawo mata ba sai bayan kwana biyar. To wannan dawowa da ya bayan kwana biyar to ci gaban wancan ne, ba sabon jini ba ne. Amma in aka samu tazara tsakanin wannan na farko da wancan kwana takwas ko kwana goma, to wancan jini na ɗaya ne, wannan na biyu ne. Idan bayan wannan na biyu ya ɗauke ta wanka, shi kuma aka sake samun bayan kwanaki kamar shida, to dalili ne akan ci gaba ne da wancan na biyu. Amma kwanakin suka kai takwas ko kwanakin suka kai goma, to wannan dalili ne akan cewa wannan jinin wani sabon jini ne na uku kenan. Ina fata an gane. Ita magana dangane da mafi ƙaranci na adadin kwanakin da ke tsakanin jinin farko da na biyu, magana ce wadda take ariyatun anil dalil, ba ta da wani dalili wanda za ta tsaye da shi. Don haka al-Imam Shawkani a cikin littafin shi Ad-Durrul Bahiyya tare da sharhohin guda biyu, da shi wanda Shawkanin ya yi da kuma wanda ainihin Siddiq Hassan Khan ya yi, duk suka bayyana cewa wannan magana ce wadda ba ta da wani dalili. Kuma haka ne tsakanin jini na farko da jini na biyu, babu wani adadin kwanaki mafi ƙaranci ko mafi yawanci wanda ya tabbata. To ga me ake komawa ya zama hujja kenan, ana koma zuwa ga asali ne. Menene asali? Shi ne asalin wannan matar kwana nawa take haila? Kwana biyar. To idan ta zo ta haila ta kwana biyar, ya tabbata jini ya ɗauke mata ta hanyoyin nan da malamin nan ya bayyana: bushewar farji ko kuma juyewar wannan jini zuwa ga wani launi. To amma babban abin lura a nan shi ne ta kammala kwanakinta. Idan har ta kammala kwanakinta, to dalili ne akan cewa ta gama jininta na wannan ainihin wata. To idan wani jini ya dawo mata bayan kammala kwanakin, ku kiyaye, to dukkanin jinin da ya zo mata ko da tazara kwana ɗaya ko biyu ko uku ce tsakanin su, to jini ne musta'anafan, sabon jini ne wanda bai da alakar hukunci da wancan. Ga misali, ta zo ta halatta kwana biyar cin, sai jini ya ɗauke mata, sai ta wanka, da ta wanka ta fara sallah Alhamis Juma'a, sai ga jini ya bawo, to kanta ce wannan jinin raguwar wancan. Ai a yadda al'adarta take, ai ta gama al'adarta. To abin da za ta duba na farko kenan, wannan jinin bai da alaka da wancan. To sai kuma ta bawo ta dube na biyu, yana da irin launin jinin ta na haila? Yana da irin launin jinin ta na haila? Eh, to wannan jini na biyu ne. Amma ba shi da irin launin jinin ta na haila, to wannan jini ne na istihaba. To amma daga ƙarshe ina son ku san waɗannan fatuwoyi ne waɗanda suke tahowa amma, amma in ka zo bawa mace fatawa ita bi khususi nafsiha, ita kanta, ita da kanta, to sai ka tsaya ka tambaye ta, ta warware maka halin da take ciki, sannan a bisa ƙa'idoji na usul sai ka bi sai kai mata ita fatawarta. Bai yiwuwa don saboda ka ɗauko wannan jumlar fatawa ka jefa mata, ita kuma sai zama gaba ɗaya duk abin da kake magana ma bata taba gani ba. Yanzu ba ga Annabi ya fara mata yana wa'azi sallallahu alaihi wa alihi sallam, sai yake magana cewa idan mutum ya mafarkin jima'i zai yi wanka, amma in ya ga ruwan maniyyi, wannan sahabiya ce, sai take tambaya a haka yana faruwa ga mace, mace ta yi mafarki tana jima'i kuma ta gama ni? Na karanta Sana'ani cikin Sibilu Salam, sai ce saboda akwai matan da ba sa yin haka, ba haka suke da gaba da. To ka gani ka ɗauka cewa wannan ƙa'ida ce muttarida, wato ƙa'ida ce tabbatacciya, ka jefa musu ita a haka, to wata gaba dai sai ta rikice don ita ba ta taɓa ganin haka ba. Don haka fatoyi da suka shafi jinin haila da jinin jiki da jini na istihaba da abin da yake da alaka da idda da istibra'i da takaba, kowace mace in ta zo ta yi maka tambaya, to sai kai kokarin tattaunawa da ita da gwargwadon halin da ta samu kanta. Ina fata an gane. To wannan kenan, malam zai sake maimaita mana irin wannan maganar ba da jima wannan bagata. Sai ce wa nan ta ma ba bi haddan, wadda ko jini ya zarce mata ya ta zuba daga jikin farjinta, balagat 15 yawman, to sai ta kai kwanaki 15, summa hiya mustahaba, to daga nan kuma ta zama mai jinin istihaba, ta tatahharu, sai ta yi tsarki wato ta wanka, wa tasumu, sai ta ci gaba da azumi, wa tusalli, ta yi sallah, wa atiha zawjaha, kuma mijinta ya ci gaba da saduwa da ita. Abin da wannan magana take cewa ba mun ɗauki kwana biyar a matsayin misali ba, to wannan kwanaki biyar da ya zo mata sai bai tsaya ba, kwana 6, 7, 8 shine tamaba bi haddamu, jini ya warke mata. To sai malam yake to shikenan tabbashi hayya kai kwana 15. Idan ya kai kwana 15 to shikenan ya riga ya kai mafi yawancin kwanakin haila a wurin asadatul malikiyya, a wurin malaman malikiyya. Kwanaki 15 rabin wata shine mafi yawancin kwanakin jinin haila a cikin ainihin shahararriyar fatawa ta malikiyya. Don haka za ta bar jinin nan zai kai mata kwanaki 15, to daga kwana na 15 ɗin nan duk wani jini da ya ci gaba da zubowa kuma a matsayin jini ne na larura. Za ta wanka ta ci gaba da azumi idan da buƙata azumin ko lokacin azumin ne, sannan za ta ci gaba da sallah, mijinta zai ci gaba da saduwa da ita a halin wannan jini na zuba sai a nemi magani. Ita ma wannan maganar irin wancan ce, babu wani nafsi wanda ya zo ingantacce da zai tsawo a yi hujja da shi wanda yake ƙayyade mafi yawancin kwanakin jinin haila gaba ce. To yanzu ina nan ta ke nan, shi ma za ta koma zuwa ga asali. Menene asali? Shi ne kwanakinta da jini ya saba zuwar mata kwana nawa ne? Kwana 5 ne. Idan waɗannan kwanaki suka yi, to shikenan ya tabbata ta gama kwanakinta waɗanda suke aba ce al'ada ce tabbatacciya a wurin tafaniya. To duk jinin da ya zo sama da waɗannan kwanaki, to a matsayin jinin istihaba yake, za ta yi wanka ta ci gaba da sallah da azumi, mijinta na saduwa da ita. To amma inda fatawar ta sha bamban game da wannan ka'idar da malikiya ita ce, su malikiya abin da suka ce kenan, haka za ta ci gaba da yi duk sanda abu ya faru kwana 15. Amma wannan fatawar da ke gyara waccan ba cewa take haka za ta ci gaba, za ta tsaya ta dubi da ya zo mata kwana 5 sai ki tsayawa, aka ce ta rabu da shi, ta yi wankanta ta ci gaba da ibada. Za ta dubi wata mai zuwa ma haka ya mata, wata 2 kenan, wani watan da ya zo haka ya mata, wata na 3 kenan. To a wata na 4 sai ta ce to yanzu jinin hailarta ya ƙaru daga kwanakin da suke tabbatattu gare ta, ya koma zuwa kwana 8. Domin a karan farko ta lura da ya tuhu sai tsaya a kwana 8, karan na biyu da ya sake tahowa sai sake tsaya mata a kwana 8, karan na uku da ya sake tahowa sai sake tsaya mata a kwana 8. Wannan kwana 3 da ya ƙaru a kan kwanakin ta 5, to dalili ne a kan al'adarta ta canza daga yadda ta sani zuwa sabon adadi. Yanzu wannan matar ta yi kiyasi ne da ni da kwanaki sanannen ta ku, to akwai wadda za ta ce maka ana gafa ta malamin kwanakin sun ɓace, ni ma manta kwana nawa nake yi, kar kai mamaki. To yanzu wannan da ne za ka gina ta, sai ka gina ta zuwa ga launin jini, sai ka ce idan wata ya yi miki kina ganin jini yana zuwar miki, sai ta ce yaya ike zuwa, sai ta ce yana zuwa mai duhu ne. Wannan mai duhu idan ya zo daga baya ne yake faruwa, ta ce sai ta ce bayan wani lokaci, ta kiyaye ita ba ta kiyaye kwanaki ba, bayan wani lokaci sai wannan mai duhu sai ya ɗauke, sai ta ga wani ja yana zuwa. Suka ce mata to yanzu ke sai ki sa ido game da launin jini, idan wata ya kama wannan jini ne duhu ya ci gaba da zuwa, to dalilin haila ce. Kwana ɗaya, biyu, uku, kina nan kina lura wannan mai duhu idan ya ci gaba da ya daina zuwa, wanne ne kika ce? Sai ta ce sai kuma wani jazir kamar an yanka zakara. Suka ce to yanzu daidai sanda wannan ya zo sai ki wanka, sai ki ci gaba da ibada. Abin da ya biyo baya jini ne na istihaba. Jama'a mun fahimci wannan? Yanzu wannan da ne ka gina ta da launin jini, launin jini. To ta uku ita ce za ta zo ta ce maka malam ni fa na manta kwana nawa nake yi ko ban sani ba. In ka ce mata to jini yana bambantuwa game da zubar shi da wafar jinki, sai ta ce a'a, ita jinin da ke zuwa a farjinta gaba ɗaya iri ɗaya ne kuma tsawon wata guda. Yanzu ba ta da ƙa'ida ta kwanaki, ba ta da ƙa'ida ta launin jini. To nan ne za ka gina ta a kan mafi yawancin da ya zo a hadisi ga irin wannan larura, shi ne kwana 7. Suka ce mata idan wata yi za ki zauna kwanaki 7 ba azumi ba sallah, wannan lokacin a matsayin mai jinin istihaba kike, mai jinin haila kike. To daga sun da kika haɗa kwanaki 7 ɗin nan sai ki wanka. To akwai zaɓi da gwargwadon yadda ruwayar ta zo, ko kwanaki 6 ko kwanaki 7, kaddara sai ta ɗaukar kanta 7 ɗin. Idan 7 ta cika sai ki wanka. Yanshi ne za ka ba ta fatawar wanka ɗin nan, shi ne sabda rana ta faɗi, ta fara Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi rana ta faɗi ko? To daren Litinin sai ta wanka, sai ta sallar magariba da Isha. To abin da ya biyo bayan wannan kwanaki kuma fa, kwanaki 23 da suka rage a wata, idan ta ɗauki kwanaki 6 ne, to kwanaki 24 da suka rage a wata su ne kwanakinta na ainihin wato istihaba sai ku je ta nemi magani ko kun fahimci wannan waɗannan tafsirin jama'a suna nan a Sheikh Saidu Sabi ya yi su ainihin a cikin littafin fiqh sunna a mujalladi na farko to za su taimaka maka wajen fitar da kai daga rigingimu masu dama dangane da rigingimun ainihin mata game da abin da ya shafi haila kuma ina ƙara faɗin wannan magana kamar yadda na faɗe ta da jimawa a cikin wani tafsir da muka yi mun samu shahara laruran mata akan cewa su fa mata ɗabi'arsu ta haila ba iri ɗaya ba ce tun da ba iri ɗaya ba ce to fatawa ɗaya ba ta juya su kowace mace da irin fatawar da take juya ta da gwargwadon yadda ta zo maka ina fata an gane to wannan kenan jama'a Hussein Malam ya ce wa idan qada damun nifas wa in kanat qurba al-wulada ihtasalat wa sallat idan jinin haihuwa ya yanke wato jinin jiki wa in kanat qurba al-wulada wannan yankewar jinin haila ko ba ya kasance duk da jinin haihuwa ko ba ya kasance duk da haihuwa ne misali ta haihu karfe 9 na safe 12 na rana jini ya dauke mata igtasalat sai ta wanka wa sallat kenan sai ta ci gaba da sallah kun ga wannan ma ya saba ma al'adar da mutanen kasar nan suke bi yadda in mace ta haihu a kasar Hausa musamman wannan jahilcin an fi aiki da shi a da sai bayan kwana 60 ko ana ha maza ha mata duk halin da ake ciki sai bayan kwana 60 za ta fara sallah a dokar ita ce washi abin da malam yace wa in kana qurba al-wulada ihtasalat wa sallat ko da kusa da wannan haihuwa ne duk da wannan haihuwa ba za ta ce to bari ta jira ta ga ko jinin zai dawo ba a'a ta haihu da safe jini ya dauke mata da rana sai ta wanka shi kenan sai ta ci gaba da sallah wa in tanada bi haddan idan jini ya zarce mata ya ci gaba da zuba jira sai 60 laila to anan ne za ta zauna kwanaki 60 sun magtasalat sannan sai ta wanka bayan kwanaki 60 din wa kanat mustahabatan duk jinin da zai ci gaba da zuwa daga kwana 60 din nan tuwa kasance na istihaba ne to sannan za ta rabu da shi za ta yi sallah wa ta sumu kuma za ta yi azumi wa tuta sannan kuma za a sadu da ita wato mijinta zai kusance ta kaji inda kwanaki 60 ta zo a malikiyance shine sai in jinin da ya tsaya mata ba daga ranar haihuwa to shine za ta bar shi har zuwa kwanaki 60 to sai da hadisi ya tabbata ne da kayyade kwanaki 40 ba 60 ba don haka gaskiyar wannan magana za a koma da ita ne zuwa ga abin da ya tabbata a cikin hadisi din kwanaki 40 to su waɗannan kwanaki 40 in san ku gane ba kike da kike bane fa wato ba wai cewa aka yi tun da kwanaki 40 din a'a a daidai yadda wannan fatawar take ta malikiya kwanaki 20 din kawai baka rage ma'ana idan ta haihu a yau sai jini ya zo mata da jinin ya zo mata sai dauke mata gobe to sai ta wanka sai ta ci gaba da ibada shikenan ta koma kamar kowace mace to amma me ake nufi ta haihu yau jini ya ci gaba da zubo mata har nan da kwanaki 30 to za ta daina sallah za ta daina azumi a waɗannan kwanaki sannan ne saboda tana fama da jinin diki jinin haihuwa an fahimta da ya amma idan a ce kwana 7 daga haihuwar ta jini ya ɗauke mata sai ta wanka da ta wanka ta ci gaba da ibada bayan kwana 7 kuma wata daban sai jini ya sake dawo mata wannan jinin na haihuwa ne domin ya zo mata ne a cikin adadin waɗannan kwanaki na 40 daga ranar haihuwarta to duk jinin da ya faru a wannan lokaci ana hukunta shi da jinin haihuwa to ƙarin abin lura a nan shine da malam yake cewa sunnah ta salat wa kanat mustahaba akwai abin lura a nan idan kwanakin nan suka cika jama'a ba mun tabbatar da cewa ingantacciyar magana ita ce 40 ba jinin nan da zai ci gaba da zuba ya kamata a tsaya a yi allura da shi ya yi kama da jinin ta na haila idan ya yi kama da jinin ta na haila to anan ya kamata a fara tunanin ko jinin haila ne. To amma abin da ya sa malam ya ce za a ɗauke ta a matsayin mustahaba, ai wannan jinin ba wai daga yankewa wancan ne shi ya zo ba, cibiyar daga zubar wancan nan da tun haihuwarta a ƙarƙashin wannan ɗaukanta a matsayin mai istihaba shi ne daidai fiye da ɗaukanta a matsayin yanzu mai haila. Amma da a ce jini ya zo ya ɗauke mata tsar bayan kwana bakwai, ba ta sake yin jini ba har sai bayan wata kwanaki 40, kun ga kenan bayan haihuwarta da kwana 47 ko? To wannan jinin da ya zo mata bayan kwanaki 40 da haihuwa, za a tsaya a yi nazari a kai a ce da ita ya yi kama da yadda jinin haila ke yake zuwa miki kafin ki haihu? Sai ta ce eh. Sai ta ce to yanzu wannan jinin haila ne ya zo miki, don haka hukuncin shi hukuncin jinin haila, ba za ki sallah ba, ba za ki azumi ba, ba za a sadu da ke ba. Sai ta zauna ina kuwa kwanaki biyar da ya saba zuwa mata, da ya kwana biyar ɗin nan sai ya tsaya. To amma ina so in jawo hankalinku akan cewa haihuwa takan rikita wa mace zubar jini da kuma yadda rutuba ta farjinta take. Mata idan ta haihu sai cutar jifuf sai ta kama ta, sai mijinta ya zo ya ta jima'i da ita, ba ta fitar da abin da ruwan nan ya tattara da ita. Wannan abu ne da ba a neman maganin shi a wurin likita, ko kun fahimta ba? Wata matar idan ta haihu to kuma jinin hailata yakan sauya daga yadda yake mata kafin haihuwa ko kafin ɗaukan cikin. Wannan sauyi da yakan zo da sauyin kwanaki, yakan zo da sauyin kala. Kenan bayan ta haihu da wata ɗaya, wata biyu, wata uku sai ta zo ta fara haila, sai ta ga wata jinin da ke zubo mata kamar an yanka lemo, haka ruwan ke zubowa daga farjinta. To sai ta saurara ta ga ta ba ba haka jinin hailata yake ba. Yanzu kwanakin da ya sai ya ɗauke, wani wata ya sake shiga, sai ta sake ganin wannan irin ruwa ne yake zubowa. To sai ta ce to wannan ruwan ta yanzu shi ne matsayin jininta na haila, don haka ya sauwa daga launin da yake. Ko kuma jinin hailata da ya zo da launin da ya saba zuwar mata sai bai tsaya mata a kwanakin da ya saba tsayawa ba, sai ku ɗauko maganar can da muka yi ta tun ɗazu, ita ce sai ta ɗauko wa kanta hukuncin kwanakin ta waɗanda suke tabbatattu ne, ta gwada haka wata na ɗaya, wata na biyu, wata na uku. To a na huɗu sai ta ce to yanzu kenan kwanakinta na haila sun canza daga kwanaki biyar sun zama bakwai, to yanzu sai ta jino akan haka. Idan kuma launin ne sai ta ce to yanzu launin jininta na haila ya sauwa daga yadda yake mata kafin haihuwa, yanzu ya juyawa ba mata kamar irin wannan mai ruwan gwaigwa ko mai ruwan ainihin ƙasa ko mai ruwan hoda ko kuma wanda yake kamar ruwan lemu. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To idan ba ku manta ba, makon da ya wuce ba mu yi abin da muka saba yi ba, bayan an gama karatu abin nan an tattauna a zo a ɗan karanta gaba ɗaya mu karanta ko? Ina ga tun daga ina ne muka rabu da wannan ƙa'idar? Kusan tun farkon babu ne gaba ɗaya. Masha Allah, to shi kenan yanzu sai mu karanta. To bismillahir rahmanir rahim. Babu ma yajibu minhu al-wudu'u wal-ghusl. Babin da ke bayani a kan abubuwan da ke wajabta alwala da wanka. Alwudu'u yajibu lima yakhruju min ahadi al-makhrajayn. Alwala na wajaba daga abin da ke fitowa daga ɗawan mafita biyu. Alwala na wajaba daga abin da ke fitowa daga ɗawan mafita biyu.
من بول او غائط او ريح
مفتاري
كوكاشي كوتوسا او لما يخرج من الذكر ko kuma daga abin da ke fita daga azzakari min nadin na nadi ma'a ghasl azzakari kullihi minhu tare da wanke dukkanin azzakari idan nadi ya fita wa huwa shine ma'un abyad ruwa ne fari raqiqun mara kauri yakhruju 'inda al-madhat bil in'ab yana fita lokacin da azzakari ta daga saboda jin dadi inda al-mula'aba a lokacin wasa da iyali aw tadhkar tunanin jima'i wa annal wajhi shi kuwa wadi fa huwa ma'un abyad ruwa ne fari khafirun mai kauri yakhruju bi ithri bawli yana fita bayan fitsari yajibu minhu ma yajibu min al-bawl yana wajaba duk abin da aka yi wa fitsari a yi mishi to wannan kana iya fassara wannan kuma kana iya cewa yajibu minhu ma yajibu min al-bawl duk abin da fitsari yake wajabtawa shi ma yana wajabtawa wa amma al-maniyyu fahuwa shi kuwa maniyyi shine al-ma'ud-dafiq ruwa ne mai tunkudar juna الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع وندكي فتوى موك جنجن دائي ببض جمائي رائحته كرائحة الطلع to in ba ku manta ba tun a karatun durar na taba gaya muku kalmar ruh ko ra'iha kalma ce da qara'in ko qarinar da ke wurin ita za ta taimake ka gabana wari ko kanshi yanzu mani wari yake ko kanshi yake wari baka ce ko kun fahimta da haka sai ka ce ra'ihatuhu kara'ihatit tal'i wari shi kamar warin dabino to a ka'ida ta fassara kuma to garanci ya shigo shi yasa ne muku magana domin abin cewa dabino wari ne da shi kamshi ne da shi. To yanzu asalin wannan ilimin rikicin in ya faru ga duk wanda ya saba ko yake mu'amalanta ilimin fassara, to Bahaushe yana komawa zuwa ga wata kalma ne wadda take hade abubuwan guda biyu. Shine ne zaka ce wari, shi kuma dabino da ake kwatanta shi da shi kamshi ne da shi. Sai Bahaushe ya ce tashi, sai ya ce wannan abin yana tashi. To tashin nan yawa ba tashi kuma na tashi sama ba, an ba da kai a Hausa. Yanzu Bahaushe ya ce miyan nan tana tashi, wato ita dai ba wari ba a ce ba, ita ba kanshi ba a ce miyan nan tana tashi. Ina fata an gane, kun duba ne abin ku. To kaga kenan in ka karkata zuwa ga dabino sai ka ce kanshin shi kamar kanshin dabino. To sai kuma Bahaushe ya ce mani yana kanshi ne. Tun gini ka ce warin shi kamar warin dabino, sai ce a yana dabino wari yake yi, ko kun fahimta? Yawwa. To sai mu ce warin shi kamar warin dabino, kun haɗa biyu mu ce warin shi kamar kanshin dabino. Wa ma'ul mar'ati, wato ko sai in kana mu'amalanta harkar fassara baka abin nan, wallahi wani lokacin sai ka aje alƙalamin kayi shiru ga abin kai ka san shi, amma kana tunanin masu karantawa ya za su fahimce ka. Haka in kana wa'azi a gidan rediyo ko a kasusuwa irin wannan, dole ka rinka duban kai san da ka faɗi kaza, kai ka fahimci abin, shi wanda ke sauraron ka ne zai fahimta. Don su da dama za ka ga fahimtar da wani zai fitar daga fassarar ka ko karatunka, kai kanka ba ta taɓa zuwa a cikin tunaninka ba fahimtar nan zuwa ga alheri ce ko zuwa ga sharri. Don haka Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ya munaqasha akan irin wannan abin, da wani yake fahimta da maganarka ba lallai ne zama lazuminka ba, kuma a alazunta maka shi. To amma kuma a kotu ne alƙali na iya lazunta maka, don nan shi ne yake da ta cewa. Wa alaikum salam. Na dai rauka ya danganta, amma hamami kuma to ka gan ka ce hamami, hamamin shi kamar hamamin dabino, to sai a ce dabino hamami yake, wato an samu to dama asalin kuma talaɗin yana komawa zuwa ga hudan ne, shi ne warin shi kamar hudar dabino haka. To ina fatan kun gane hudar tukuna, flower, furen dabino, to fure. Ina fata an gane, Hausa ce kamar gaje ne zai gaje an ce ba a wasani ya huji, me yake cewa kenan? Allura, sai ce ba a wasani ya huji. Wato Bahaushe shi kanshi wata hukuma ce ta harshe, inna ma gaskiya wadda su Professor Ibrahim Yaro ya haya suka tsaya suka yi aikin tantance Hausa, yanzu abubuwan sun yi rauni jama'a, ba a nazarin Hausa yanzu yadda ake nazarin ta da. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. Wa ma'ul mar'a, shi ko namiyin mace, ma'ul raqiqun asfar, ruwa mai mara kauri mai fatsa-fatse. Fatsa-fatse din nan ma'anar shi yalo, yalo kawai, ina fata an gane. To amma kar aka ji an ce yalo kuma ka ɗauka yalo kamar yadda kake gani yalo yalo gau, a'a, ana nufin yana karkata zuwa ga yalo yalo haka. Shi yasa ka ji sai Bahaushe ya ce fatsa-fatse, haɗa kalmomin guda biyu ya rage wa kalan ƙarfi kenan. Wajibu minhu at-tahuru, yana wajaba a yi tsarki daga gare shi. Fa wajibu min hadha tuhuru jami'il jasadi, don haka tsarkake dukkan jiki yana wajaba daga fitar wannan ruwa. كما يجب من طهر الحيض كما يبدو وكي وجب أوجن طريق هيلة ما ma'anar maniyin namiji ko mace yana wajabta wanka wanka irin wankan haila. Wa amma damul istihaba fayajibu minhu alwudu, shi kuwa jinin istihaba yana wajabta alwala, ko kuma alwala na wajaba daga gare shi. Wa istahabbu laha wa lisalisil bawli, an so ga mace mai jinin istihara. Wa istahabbu laha, an so ga mace mai jinin istihara. Wa lisalisil bawli, da mai yoyon fitsari, an ya tawabba ali kulli salatin, su rinka alwala ga kowace sallah. Wato abinda yake jawon lokacin sai ka ga mun fassara kaza sai mu ce ko kaza, muna yin fassarar ne da irin ta malaman zaure da kuma irin yadda ba a fahimci Hausar a zamanance. Wato su galibin malaman zaure da dama daga cikinsu hatta waɗanda suke jin larabci sosai, galibi sukan kafe a fassara ɗaya ne, domin abinda malaminka ya baka shi baka bayar. Misali da jimawa muna karatun ƙawa'idi, malamin ya ce mawdu'iha, sai ya ce bigiranta, tuni kuma a bariki aka haife mu, don haka ba mu san bigire ba. Mun ce menene bigire? Ya ce bigiranta. To bigire bigire, ce ba ku san bigire ba, muka ce to bigire. To kaga a zahiri shi ma yana ɗauke da kalman ne ba tare ba, in ba haka ba da ko da zai ba mu ita a bigiran a wurin ko ba sai ya ce mata, amma ba sai ya ce mana fassara ta kaza, amma don kun je bigire za ku dinga fassara. To galibi fassara wato kamar fassara ɗan islamiya ne ko fassara ɗan firamare. Ɗan firamare in ka ce mishi alhadisul awwal, in ya ce hadisi na ɗaya, haka malamin shi ya ba shi ko? To in ka fike ka ce hadisi na farko ba zai karba ba, sam ba zai karba ba, dole na ɗaya ɗin minto na ɗaya ne, in ka ce na farko ba zai karba ba. Ko kun fahimta ba ma? Wajibul wudu'u min zawalil aqli, alwala na wajaba daga gushewar hankali. Binaumin mustasqilin, binaumin mustasqilin, binaumin mustasqilin, da bacci mai nauyi. Au ighma'in, ko suma, au sukrin, ko maye, au takhabbutu jununin, ko bugun hauka. Wawa zai iya tuna bayanin da ne makon da ya wuce game da kalmar bugu? Na yi wani bayani har na karanto mana na mala. Eh, ka fassara ne kawai, ana wani bayani ne na ce. Wa alaikum salam. Na'am. Yawwa, da ya ce junun din kadai ya isar, babu bukatar sai ya kara da takhabbut din. Shine na karanto mana daga samar dani. Domin cewa bugun hauka, ma'ana bugun hauka fadi tashin hauka. To in haukan ya taba shi amma ya shurufa ya khumu. Ka wuce nan ba sai yayi ba, to amma shi haukan ne. Don haka ko haukan ya kai da takhabbut ko bai kai ba, to shi yasa shi mai sharhi ya tattauna wannan matsala. Wajibul wudu'u min al-munamisa, wajibul wudu'u min al-munamisa, alwala na wajaba daga shafar mace. Lillazza, da jin daɗi, don jin daɗi. Wajibul wudu'u min al-mulamasati lillazza, Alwalana wajaba daga shafar macen da aka yi da jin dadi. Wal mubasharatu bil jasadi lil mazza. Da rungumar da aka yi da jiki don jin dadi. Wal qublati lil mazza. Da sumbantar da aka yi don jin dadi. Wamin masjid zakari. Haka alwalana wajaba idan aka taba az-zakari. Idan mun tattauna waɗannan matsalolin makon da ya wuce, wanda mabmunin abin da muka ce shi ne shafar mace, rungumar mace, sumbantarta da jin daɗi ko ba da jin daɗi ba, mun haƙƙaƙa cewa gaskiyar lamari babu dalili akan cewa yana karya alwala. Sannan kuma cewa shafa az-zakari kai tsaye ita kuma tana karya alwala, to akwai kaidi domin ɗaya hadisin kuma ya tabbata. Don haka shafa az-zakarin da ta zo tare da sha'awa, a nan ne da sha'awa za ta zo ta kuma karya alwala. Saboda me? Tunda akwai nufi da ya zo. Sannan can kuma in ya zama ba da sha'awa ba, to alwala ba ta karye ba, saboda akwai nufi da ya zo. Ma'anar nufi, akwai hadisi da ya zo, amma hadisan a zahirinsu za a ga sun yi karo ne. Shi ne malamai suka ce a'a, ihmalun nassaini aula min ihmali ahadihima. Ayi aiki da nassoshin guda biyu ya fi dacewa a ce ainihin a ɗauki ɗaya a watsi da ɗaya. Mun kawo ka'idojin da malamai suke bi a wajen jam'i na abin da ya shafi alqur'ani ko hadisi ko makamantan haka. To sai malamin ya ce wa ikhtilafa fi nassin mar'ati farjaha. Kuma an yi saɓani game da shafar da mace za ta yi wa farjinta. Fi ijabin wudu'i bi zalika. Game da wajabta alwala da hakan. Wa yajibu at-tahuru mimma dhakarna. Tsarki na wajaba daga abin da muka ambata. Min khurujil ma. Ad-dafiq lil mazza. Min khurujil ma ad-dafiq lil mazzati fi nawmin. ويجب الطهر مما ذكرنا. تركينا وجبا دغ ابوبوان دا مكا انبتا. من خروج الماء الدافق للذة في نوم. Na fitar ruwan mani, na fitar ruwa mai tunkuɗar juna don jin daɗi a bacci. Auya ƙazatin. Ko ido biyu. Min rajulin awin ra'a. Daga namiji ne ko mace. Awin kaɓa idan alhaibi. Awin kaɓa idan alhaiba. Awin kaɓa idan alhaiba. A nan shi ma ga wani ta'aliki da shi malam Salih ya yi. Da malam ya ce awin kaɓa idan alhaiba haibati. Sunan ce a sawab an ya ƙuna damul haibi, wa annahu a'am min alhaiba, iz hiya khassa bima taqaddamaha tahur fasil wa ta'akhkhara anha tahur fasil, fa awwalu damin ma yuqalu lahu haiba wa kadhalika akhiru damin. Ma'ana wannan ya tattauna wata matsala ne da ta shafi lugha. Ya fi dacewa da a ce damul haibi da a ce damul haibati. Yace saboda a halin farko in yazo ba a cewa haibati, a ƙarshen shi ma ba a cewa haibati, wato yanayin shi ko sunan wannan hali da mata take ciki shine ake kira haibati ko haibatu. Amma shi jini in za a ibafa zuwa gare shi, ana ibafa ne ga sunan yanayin da take ciki, ba ga siffar yanayin da take ciki ba. Don haka a ce damul haidi ya fi fasaha fiye da a ce damul haibati. Ina fata an gane, shi ne ɗan ta'aliƙin da malamin ya yi. Shi ne ce a wanke ba'i damul haibati,
a wanke ba'i damul haibati
ko saboda yankewar jinin haila, awil istihara, ko saboda yankewar jinin istihara, awil nifasi, ko jinin diki, awil maribin hashafa, awil maribin hashafa, ko kuma da bacewar kan azzakari, fil farji, a cikin farji, wa illam yunzil, ko da bai fitar da maniyyi ba, wa maribul hashafati fil farji, bacewar azzakari a cikin farji, yujibul ghusla, yana wajabtar da wanka, wa yujibul hadda, yana wajabtar da haddi, wa yujibul talaqa sadaqa, yana kuma wajabtar da sadaqi, wa yuhassinu zawjaini, kuma yana katange ma'aurata biyu, wa yuhibbu al-mutallaqata thalathan lil ladhi tallaqaha, kuma yana halattar da matar da aka sake ta sake uku, wa yuhibbu al-mutallaqata thalathan, kuma yana halattar da matar da aka sake ta sake uku, lil ladhi tallaqaha, ga wanda ya sake ta, wa yufsidu al-hajja, kuma yana batar da hajji, wa yufsidu as-sawma, yana batar da azumi. Duk mun yi sharhin wannan da makon da ya wuce da kuma wannan karatun gaba ɗayan su ko. Wa idha ra'at al-mar'atu qassata al-bayda, idan mace ta ga farin ruwa, tatahharat, sai ta wanka, wa kadhalika idha ra'at al-jufufa, haka idan ta ga bushewar farji, ta taharat makanaha, sai ta yi wanka nan take, ra'athu ba'da yawmin aw yawmayn, ta gan shi ne bayan kwana ɗaya ko kwana biyu, aw sa'atin, ko kuma wani ɗan lokaci, thumma in awadaha damun, sannan idan jini ya dawo mata, kaji nan ya ce damun ya kawo shi alal nakira, ma'ana in wani jini ya dawo mata kenan, awra'at sufratan, ko ta ga ruwa fatsa-fatsi, aw qudratan, ko ruwan ƙasa, tarakatis salah, sai ta bar sallah. Summa idan qata'a anha, summa idan qata'a anha ihtasalat, summa idan qata'a anha ihtasalat, sannan idan ya dauke, sannan idan ya yanke mata sai ta wanka. وصلت تجي بعد الصلاه ولكن ذلك كله كدم واحد سيدي دك هكا اما تسين جني داي في العده والاستبراء في العده والاستبراء أهالين إبدا بإستبرائي حتى يبعد ما بين الجنين حرسي أنسى متكان جني بيو أقوي تزارة مثل صلاة ثمانية أيام مثال كوانكي تقص أو عشرة كوانكي بوما فيكون حيضا مؤتنفا تدغن سيت زم حيلا صابوة ومن تمادى بها الدم والدجني يزرتي متى دزبا بلغت خمسة عشر يوما ذات كيقوانا شابير ثم هي مستهابة تدغنوكم تاغن ميجني استهارة تتطهر وتصوم وتصلي سيتي وانكا تتجب بأذني دسلة ويأتيها زوجها مجنتا وصابد إتا وإذا انقطع دم النفاس 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 idan jinin masu haihuwa ya yanke wa in kanat qurban wulada ko ba kusa da haihuwar ta ne ihtasalat sai ta wanka wa sallat sai ta ci gaba da sallah وإن تمادى بها الدم إذن جنين يزرتي متقوى جلست ستين ليلة سيتزونا أصوان قوانكي ستين ثم اغتسلت ثم اغتسلت sannan sai ta wanka to daga cikin gyare-gyaren da muke fatan samarwa a cikin karatun fiqh na malikiya dinnan jama'a shine a rinka tsayawa ana karatun da yadda qawaid da ainihin larabci yake kamar irin wadannan hamzatul wasli bani in kaje kana karatun soro zaka ga dukkan su tashin su ake yi ko ma a wani hali ne suka zo sannan duk inda wasalin ƙarshe ya zo sai an tashe shi kaga wannan babu fasaha a cikin misali sunna ihtasalat wa kanat haibatan tusalli wa tasumu wa tudau haka baka ji ana karanta to kaga an ba da dan larabci ne ake karantawa ko kun fahimta jama'a summa ightasalat, haka balarabi yake larabci, ba summa ightasalat ba, summa ightasalat wa kanat mustahabatan. A in zaka tsaya nan sai ka ce summa ightasalat wa kanat mustahaba, tusalli wa tasum wa tuta, sai zama abin ya tabbata da larabcin aka rubuta shi. To kuma ina jin dan danan sautin larabcin, ina fata an gane. To summa ightasalat, summa ightasalat, sannan sai ta wanka, wa kanat mustahaba, daga nan ta zama mai jinin istihara. A tsarin fassara, idan masu wani yare suka aro wata kalma suka zo suka juye ta ta zama kalmarsu, to ya fi sauƙi kai amfani da ita fiye da ka nemi asalinta ka kawo ta yaren a wannan lokacin, za ta yi wahala. Idan ka tafi kana karatu karatun soro, za ka ga malaman suna jin Hausa lafiyayyar Hausa, amma duk da haka sai ka ji istihaba suna ce mata istihara. To sun aro kalmar ne suka kawo wa Bahaushe ita kuma ya karɓe ta. To in ka zo karka wahala, ka ce sai ka yi ƙoƙarin gano meye asalin Bahaushe ke faɗi, don za ka zo ka faɗan, amma me zai faru ba za a gane ba. Misali, Bahaushe yana bambanta shugaban banza da shugaba na gari, sai ce shugaban ƙasa, shugaban kwamiti, amma in ya zo shugaban ƴan caca sai ce kattagin ƴan caca. To yanzu ka zo ka ce kattagin ƴan caca, ƙarfin mutane yanzu ba za su fahimta ba. To sai aka fi haka a gwarancin ne, to amma mutanen sun karɓe ta, sai ce shugaban ƴan caca, shugaban ƴan caca, shugaban ɓarayi. Duk wani mugun shugaba asali ba a ce mishi shugaba, ko kun fahimta? In ya kasance na tawaye ne sai su kira shi Madugu, ce Madugun ƴan tawaye. To daga ji baba man lafiya kenan, za a ce Madugu. Ina fata an gane. To Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To wannan shi ne karatunmu, bari in ɗaukan mana wanda ba mu abin nan, in karanta mana yanzu in ɗan fassara mana ɗan wanda ba mu, in muka zo sai a tashi daga nan. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Ban daga murya. Na'am. Ya shiga ciki, ya shiga ciki. Na'am. Magana bacci. Haka, domin gushewar hankali takaitacce da mai sauki, matukar ku kiyaye, matukar ya tabbata hankali ya gushe, shikenan babu bambanci. Allah ta kare. Na'am. Wa alaikum salam. Ni yi bayani sai dai ka zo latti. Ƙarin bayanin kuwa shi ne cewa daga jinin da ya ɗauke wa mace zuwa wani jinin da zai zo, sannan a ce shi wannan jinin da ya zo daga baya bai da alaƙa da wancan. Malam Ibn Abi Zaid al-Qarawi yana cewa mafi ƙaranci a samu kwana takwas ko kwana goma. Idan ya gaza daga haka, to wannan jinin da ya zo ci gaban wancan ne da ya wuce. Idan ko ya kai haka, ko ya ɗara ya kai kwanaki goma, to wannan jinin da ya zo na biyu jini ne musta'anaf, ma'ana jini ne sabo, ba wancan ainihin jini ba ne. Na'am. Wa alaikum salam. Na yi nuna wannan bayanan a baya, wato bacci malamai maganganu suka yi guda uku ko sama da uku. Akwai waɗanda suka ce bacci kai tsaye yana karya alwala, akwai waɗanda suka ce don haka bacci kowane iri, mai nauyi ko mara nauyi, dogo ko gajere, matuƙar ya kai a ce bacci, don haka haɗa gyangyaɗi yana ciki. Bacci a zaune
ko a kwance duka suka ce bacci bacci yana kare alwala madogaran wannan shine al'ainu wika'usa idan har idanuwa su ne suke kula suke sane da menene dubura take ciki to idanamatul ainan italaka alwika idan idanuwa suka bacci to wannan kullin ya kwance don haka da zaran idowa bacci matsala ta faru bacci ya alwala ta kare wannan ita ce fatawa ta farko fatawa ta biyu ita ce bacci a kwance shi ke kare alwala amma bacci a zaune ko ya yi tsawo ko neman shi bai kare alwala ba madogarar wannan hadisin sahihu muslim da aka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna yin bacci tsakanin sallar magriba zuwa isha a zo tashin su har suna mun shari wani sai an bugai tukuna kuma su tashi su sake alwala ai su yi sallah ba tare da sun sake alwala ba shaukani ya dauki wannan mazhabin daga cikin mutaakhirina kuma wannan mazhabi ne na wasu malamai daga cikin kudama a karkashin wannan suka ce bacci in dai yayi a kwance to alwala ta kare amma in dai a zaune ne ko a tsaye ko makamantan haka to alwala ba ta kare ba na uku shine tafsilin malikiya bacci nau'i hudu ne akwai bacci gajere mai nauyi alwala ta kare akwai dogo mai nauyi alwala ta kare akwai dogo mai nauyi an so kai alwala amma ba dole bane akwai bacci gajere mai nauyi shi kuma alwala ba ta kare ba kuma ba musahabi ne ai ba a gashin gaskiya ina karkata ga fatawar malikiya a bayan can amma gaskiya na janye wannan karkatuwar na dawo zuwa ga waccan fatawa ta farko bacci yana kare alwala kowane iri a zaune ne ko a kwance ne ko waya ne to a zai da wannan hadisin sahihu muslim wannan hadisin sahihu muslim babu tantama dangane da ingancin shi idan ka ce mansuhi ne menene dalilin ka na ce mansuhi ne kana da tarihi a hannu baka da tarihi a hannu wace hanya zaka bi kai gabatar da ɗaya akan ɗaya to ita ce abin da ta rage mana don haka sai tarjihi yanzu ga wannan al'ainu wika'usah to wata mas'ala tukuna janibiyan in shigo mana daidai shin hadisin al'ainu wika'usah ya tabbata ko bai tabbata ba nan ma wata sabuwa suka yi sabani daga cikin sabanin karshe karshe din nan dubu Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin dalibin shi Samir kuma ya raunana shi a cikin tahrijin Global Maram kaga sabani a makaranta guda kenan kafin ka fita wata makarantar ma daban ko kuma tinda gaskiyar lamari hadisin al'ainu wika'usah ya tabbata to tunda hadisin nan ya tabbata yanzu za a zo a tattauna tsakanin shi da hadisin muslim da aka ce waɗannan sahabbai suna bacci har ana tashin su har suna mai shari to yanzu daga cikin hanyoyin da za su taimake mu wajen tarjihi shine wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mantuki ne wannan kuwa wani abu ne wanda yake aikin wasu sahabbai ne amma an ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka ba za ka nisanta abin daga sanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma yanzu sai a duba ko da aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ake ganin zahirin karan shi da maganar shi ba a karkata zuwa ga maganar shi to balle nan aikin sahabban shi ne a zamanin shi ne karo da maganar shi to karka ce komai game da wancan aiki nasu kawai sai ka ce ana rinjawar da maganar shi akan aikin waɗannan mutane a wannan hali don haka gaskiya ni na fi gamsuwa da fatawar cewa bacci yana karya alwala sannan ga wani hadisin cikin sahihu muslim wanda mawu ya kawo shi a nan cikin riwayat salihina ba ka tambaya game da shafa akan huffi shafa akan huffi kwana nawa ne yaya ka'idojin duk da zan faɗi sai ce amma za a sake alwala saboda kashi ko fitsari ko bacci sai jinin su gaba ɗaya guda uku walakin min gha'itin aw bawlin aw nawmin. To waɗannan na daga cikin dalilan da ni na fi gamsuwa da manhajin mazhabi da fatawar masu yawa bacciya karya alwala. Ina fata an gane. Na'am, tambayar ka ta farko kenan. Na'am. Eh, mazi najasa ne shi, ba mu shakka dangane da najasar shi. Mani ne suka yi sabani. Na wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ya halatta daukan alqur'ani, amma ya danganta dangane da shiga masallaci. Ta shiga masallaci ta dauko abu, wannan babu jayayya. Amma yanzu ta shiga masallaci ta zauna, wannan ne bai halatta mata ba. To amma an wani uzuri ne fa, shi ne malamai suka yi fatawa da za ta iya taimama wadda za ta rike ta zuwa wannan lokacin. Na wa alaikum salam. A ina zuwa ga wani cin haram. Eh, to yanzu a ba mu zo karatu akan istimna'i ba, karka a ai ba mu zo kan shi ba nan. Na tabo shi ne a babin misali dangane da karewa alwala ko wajabta wanka. Ba mu san mu rinka cicciyo da karatun da eh wa alaikum salam. Eh, shi ne wannan magana ai. Eh, wa alaikum salam. Shi ne wannan magana aka yi. Eh, eh, bai kawo shi ba guda shida. Eh, to ku bari sai in bincika insha Allah. Eh, wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. Jin nan da yake, ka tabbatar da cewa ba ji ne kamil ba, yana jin abin da yadda ya ji. Shi yasa ka ga aka yi cewa mai jayayya kamar mai gyangyaɗi. Mai gyangyaɗi zai ce ina jin ku. Amma jin da yake ba duka ba ne, amma yana da jayayya a kan yana ji ne. Domin idan ya da'awar yana ji duka, to menene baccin kenan? Me bambancin shi da masu hirar? Eh, ko kun fahimta ga wa kawaran nan ne wani muna magana da shi haka, sai dan bacci ya dan kwashe ni haka awa har wani ta faɗi can in sakan haka, sai na ɗauka su kan yi jin wasu ne cewa na ce gyangyaɗi ne ya ɗauke ne, ya ce to bari bari su da kamata in ce eh, ba na ce eh, to maganar da ya faɗa in tana da wani lazumi fa. Na wa alaikum salam wa rahmatullah. Shikenan, ai a nan uwan azzakarin ta mai da shi Muhsin da aure ne ko ba da aure ba? Mun tattauna wannan matsala ai. Mun tattauna, ina jin baka da makon da ya wuce ne. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Wa banganta. Yanzu misali mutum ya zauna da mace shekara 10 sai ta ce ba ta son shi, aka bincika ba wata cutarwa, hul'i kenan. Don haka wannan hukunci wani hukunci ne daban, wancan kuma wani hukunci ne daban. Eh, wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wato asalin abin da yake faruwa kamar yadda Shehu Usman ya faɗi a cikin littafin Bayanul Wujubil Hijra, yace wasu fatawoyin na malaman fiqhu asali ba suna dogaro da nassoshi bane. Wasu za su gina wata fatawar ne a jikin wata fatawar, wata fatawar ta rinka haihuwar wata fatawar. Shi yasa har sai ya kawo misali, yace kamar littafin Wansharisi gashi nan Al-Mi'yar, littafi ne gashi nan babba, amma zaka ga yace fatawa ce, amma zaka ga fatawa ce wata an jingina ta a jikin fahimtar wani ne, fatawa a jikin fahimtar wani. Shine Malam Ahmad Al-Ghumari ya littafi Masalikud Dilala, yana kawo dalilan maganganun fuqaha'in Malikiya, abinda bai da dalili
sai ya kawar da shi. Yanzu kamar wannan magana bai kawo mata wani dalili ba, ijtihadi ne. Na'am. Na'am.
Haka.
Haka. Mafita ita ce ka yi tarbiyyarsu tukuna. Wato dukkanin wani littafi da za ka sa, wanda zai zama littafin akwai mas'aloli da za su haifar da wata fahimta tsakanin kai da jama'ar, to ba shi kamata ka fara gabatarwa ba. Ka fara samun abin da yake kai da su ba ku da sabani. Lokacin da muka fara da wannan jama'a 1980 da na gaya muku da na fahimci mas'alolin da zan zo musu da su, kamar da ka faɗa, ni ba zan yadda in faɗa abin da suke so ba, ba kuma zan yadda a kuma akwai matsala in karantar da su kai tsaye abin da ni nake gani na fahimta. Sai na saka musu karatun Qur'ani, akai ta koyon karatun Qur'ani a lokacin ma ba a fassarawa, sai da abu yayi nisa tukuna. Sannan aka zo sai na ce a sa 40 hadith, sannan a sa qawaidi. To da aka zo sanya qawaidi, yanzu kun ga an samu kai ga fahimtar mu a wasu abubuwa, to za ka iya wasu gyare-gyare a fahimce ka. Amma ka zo ka samu mutane kamar yadda ka ce mutanen ƙauye ne, ko kuma mutanen bariki ne, da ba su san abin da ake nufi da tahqiqi a cikin masailin fiqhiyya ko a cikin hadisi ba. Ka zo ka karanto musu hadisin Bulughul Maram, sai ka ce amma fa wannan hadisin kun ga an ce wa da'afahu Abu Hatim wa qala Abu Hatim wa huwa wahin, to wannan hadisin jama'a munkar ne. A ce munkari e, ya mu bin hadisi, ya ce a'a, an rubuta hadisin nan bai tabbata ba, mutumin da ya rawaito shi mutumin banza ne ko kuma ba a karɓan hadisin shi, hadisin habban ma ya ce mutanen banza ne. To ko kun fahimta, to daga haifarwa da da'awar ka ɗa mara ido ko kuma ɗan da bai da uba, don maka karantar da su abin da kai da su a halin farko ba ku da saɓani, tare da cewa duk yadda kai su wata ran sai an samu matsala, don ka'idar gyara ba yadda mutum zai kare a ce an zo ɗora shi bai ji ba, ko da ba mishi allura in ya farfaɗo sai ya ji zafi ko ba zai ji ba. So ba haka babu yadda ba harkar gyara, inna ma dai kawai a rinka duban yadda wadu'i zai hukunta. Ma'ana yanzu kenan ba za ka je daga zuwa sai ka sanya mutanen ƙauyenku wannan littafin ba, sai ka dubi wanne ne ya fi sauƙi. Wasu mutanen ma za ku fahimta ba, a salatan wasu mutanen bai kai a sa musu littafi ba. Za ka zo ne ka tara su ka ce zan yi muku bayani ne game da alwala, sai ka fara zuwa da buta da ruwa kai musu alwala tsaf. Ina fata an gane, ka nuna musu yadda ake taimama a haka a haka har a tafi lokacin da za a kai ga littafin. Na'am. Wa alaikum salam. Shine in tambaya a rubuce ce sai ka kauce mata, shi yasa zai fi hikima wani lokacin kai wa'azi ka gama a baka tambayoyin, wadda duk za ta wargaza maka wa'azinka to ka batta, ko kun fahimta. To amma akwai wadda za a kai la haula wala quwwata illa billah, kawai sai wani ya daga hannu ya ce ana ba mata malam zaman nan da naga ka yi dazu da ka zo kai sallah a zahar, to ka ga wani ya riga ya jefa maka ban bayar da ka iya, sai dai kawai ka bi a hankali in kai kai da hikima. Daga cikin hikimomin in ka gama cewa to shi wannan zama an samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma cikin manya-manyan malaman fiqh akwai Ibn Habib, akwai Ibn al-Arabi, suma duk sun kawo wannan, akwai shi a wani babban sharhin risala ma. To nan ka daidaita tsakanin waɗanda ba masu karatu ba da kuma wannan wanda mai yiwa ya ɗan karanta wani abu a fiqh, cewa Ibn Arabi, cewa sharhin risala, to ka rage mai ƙarfi. Misali jama'a irin wannan kusan shekara 15 nan mun yi wa'azi a nan da ya dogon bauchi wani lokaci, sai wani ya tambaya game da shafa akan safa, sai na ce daga cikin malaman fiqh akwai wanda suka yi fatawa da ana iya yin shafa akan safa. To sai wani ya miƙe cikin malaman da ke kan high table, sai ce to yana ganin gaskiya saboda Allah wannan fatawa ta saba mazhabin mu na malikiya da muke bi sai nace ab ya ni ma kuma mazhabin malikiya ne na ba da fatawa dashi nace a cikin sharhi mukhtasar ne alawwali yace ab to alhamdulillah alhamdulillah kenan ta bai da hadisin can da na kai fa ah amma ne nace sai ki ab to alhamdulillah alhamdulillah yace a to alhamdulillah shike ne Jama'a zamu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka